Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shiri na daren yau Litinin 1 ga watan Mayu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa matsalolin yaki tsakanin bangarorin soji a Sudan shi wato shine ya dauke hankalin bikin ranar ma'aikata ta wannan shekara a jamhuriyar Niger. Za mu kawo muku tattaunawa da tsohon kwamishinan hukumar zabe ta INEC a jihar Adamawa barista Hudu Yunusu Ali, wanda yanzu haka jami'an tsaro ke neman sabisa zargin bayyana sakamakon zabe na bogi a zaben gwamnatin jihar ta Adamawa. Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan bukatun Najeriya bayan kammala babban zaben shekara ta 2023. Muna kuma tafi da labaran wasanni, to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Bangarorin da ke fada a Sudan sun saurari matsin lambar da kasashe suka yi masu, inda a jiya Lahadi suka ce yarjejeniyar tsagaita wuta da wa'adinta zai kare da tsakar dare za a tsawaita ta da sa'o'i 72. Dama an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta, amma bangarorin biyu da ke fada suka yi watsi da ita. Yarjejeniyar ta buƙaci bangarorin su ba mutane damar fita daga yankin lafiya kuma su bude hanyar da kasar za ta iya samun agajin jinkai, amma aka ci gaba da fadan. Kowane bangare dai ya zargi ɗayan da laifin saba yarjejeniyar. A yau Litinin babban daraktan hukumar abinci ta duniya Cindy McCain a cikin wata sanarwa ta faɗi cewa hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta ɗage dakatar da ayyuka na wani ɗan lokaci da ta yi bayan mutuwar jami'an ta uku ranar 15 ga watan Afrilu. Ta ce ana sa ran jihohin Gadarif, Jazira, Kasala da kuma White Nile za su kasance wuraren rabon abinci cikin kwanaki masu zuwa don ba da agajin gaggawa ga mutane da yawa da ke matukar bukata a yanzu. Rasha ta harba makamai masu linzami guda 18 a babban birnin Ukraine da safiyar yau Litinin. Ukraine ta ce ta dakile 15 daga cikinsu. Rahotannin farko da aka samu daga Kiev sun nuna cewa ba a samu asarar rai ba a cewar kamfanin dillancin labaran AP. Haka kuma a cikin dare, Rasha ta kai harin makami mai linzami a kan birnin Pavlohar da ke gabashin Ukraine ɗin. Kamfanin dillancin labaran AP ya ba da rahoton cewa an harba makamai masu linzami guda 7 a kan birnin, amma an kakkaɓo wasu daga cikinsu. Shi kuma kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce mutane 34 ciki har da yara guda 5 su ne suka jikkata sakamakon harin ta sama. Rasha ta girke manyan na'urorin kariyar makamai da ba a taba gani ba a duniya cikin shekaru da dama a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya a yau Litinin a bayanan da take fiddawa kullum game da mamayar da Rasha ke yi a Ukraine. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin sojojin Isra'ila suka harba wani matashi ba Falasdini a wani hari da suka kai a yamma da kogin Jordan da aka mamaye a cewar ma'aikatan lafiya ta Falasdini. Wannan na daga cikin tashe-tashen hankulan da suka addabi yankin tun daga shekarar da ta wuce. Nan take dai babu wani bayani daga rundunar sojan Isra'ila wacce ke kai hare-hare cikin dare a garuruwa da ƙauyuka da ke yamma da kogin Jordan, wani mataki da ta ce na dakile 'yan ta'adda ne. Falasɗinawa da yawa ne barin wutar Isra'ila ya kashe a wannan shekarar, kuma an kashe mutane 19 a hare-haren da Falasɗinawa suka kai kan Isra'ila a lokacin. Ma'aikatar lafiyar Falasɗinu ta ce shekarun matashin 17 kuma sunansa Jibril Allada. Ta ƙara da cewa wasu su uku kuma sun samu munanan raunuka sakamakon faɗan da ya ɓarke a sansanin 'yan gudun hijirar a Gabat Jabar da ke kusa da birnin Jeriko a gabar tekun da ke yamma da kogin Jordan. Likitoci da suka kware a fannin cututtuka a ƙasar Kenya sun fara gudanar da bincike a kan gawarwaki sama da 100 na mabiya wata ƙungiya asiri ta addini da suka mutu, wato da suka mutu da yunwa bisa imanin cewa yin hakan zai sada su da Ubangiji. Jami'ai sun gano gawarwakin ne da aka binne a cikin wasu ramuka marasa zurfi a dajin Shakahola na Kenya. An samu mutane kalilan a raye amma suka mutu a kan hanyar zuwa asibiti. Ya zuwa yanzu dai yara ne suka fi yawa a cikin gawarwakin da aka gano a cewar hukumomi. Paul Mackenzie Thenge, wani tsohon direban tasi, shine ya kafa kungiyar a ƙarƙashin inuwar addinin Krista. Yanzu haka yana hannun jami'an tsaro kuma rahotanni sun ce ya ki karbar abinci da ruwa.
Maryam Dauda kenan aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskarar rahotanni. Yau ne ake bikin ranar ma'aikata a kasashe daban-daban na duniya. A jamhuriyar Niger, yakin da ake gwabzawa a kasar Sudan tare da wasu matsaloli da ma'aikata ke fuskanta su ne suka ja hankalin bikin na bana. Tamar Abari ta yi kuma na da rahoto daga Damagaram.
Haɗakar ƙungiyoyin ma'aikatan ta bayyana irin matsalolin da suke fuskanta wa magabata kamar yadda aka saba a kowane lokaci. Daga bakin magatakarda na gungun ƙungiyoyin ma'aikatan Kulbali Abdurrahman.
Kinan da muka fara yi na gwamnatocin duniya ne ma gabaɗaya na wannan tashin hankalinka da adakwai a ƙasashen waje kamar su Ukraine su Sudan, a yi ƙoƙari a tsaida su tunda tashin hankalinka ne da sun kawo matsaloli a rayukan ma'aikata. Muka komo a nan cikin Nijar, akwai matsala ta tsaro wadda su difa teleberi ta wa ina ne inda aka wannan wuraren an rihe la kololi likitoci ma'aikata wasu da su da iyalansu ba san cika halin da suke ciki ba da cewa lum gwamnati ta dauki kokarin matakai na wannan abu ya samu ya wuce ma'aikata samu kwanciyar hankali duka a cikin kasa ta Niger. Sai matsala da ta warta da magarau da kula ake yada ita ce ta matsalar ruwa da wuta wanda muka ce mahukunta ya kamata su gaugauta warware wannan matsalolin kusa bangaren tsarin lakwala. Lalle ba a samu kucece-kucece da yawa ba, me kurakure kamar na sa siyasa na dan uwanci na fifita wasu hiyar da wasu mu ma'aikata muka ce to a tsaida wannan. A bangaren tsarin likita ma'aikatan da aka baku manyan likitoci na ko'ina ku kula da su, kowa ku sa shi aiki inda ya iya ya yi abin da ya iya. Sai yanzu cikin wannan lokacin zai da wannan irin matsala ta meningit shi ma mun ce mahukunta a daugauta ɗaukar matakai yadda za a samu a tsaida ta gaba ɗaya.
Sai dai wata babbar matsala da aka fuskanta a wannan biki na bana, ƙauracewa da ƙungiyar likitoci wato CISAS wadda kuma ke cikin uwar ƙungiya ta CDTN ta yi, saboda a cewar su ba a musu daidai ba kamar yadda Muhammad Sani magaji magatakardan na CISAS ya bayyana.
Abin da ya samu ƙaurace tun biyu wannan da aka yi na coordination CDTN zanda wanda ba mu yi raba da shi tunda ba zabe bane ba kai gani muka yi kamar an sa siyasa ba yawa abin da mu za ba a cika samu a ce shine zamu shi yasa muka ƙaurace ma wannan bitu da muka nan muna nan yanzu ina ce muna conference da militantin ba su goyon ba mu duka.
Shi kuwa a nashi waje Muhammad Hassan jagora na haɗakar ƙungiyoyin ta CNT ya ce duk da matsalolin da ake fuskanta an samu cigaba.
Akwai babban cigaba kusan da akasari central syndical daban-daban suke defile ko anan da magaram. Wannan gama anan da magaram sai muka yi haɗin gwiwa gaba ɗaya central syndical aka ce babu kura ba buri a zo a gamu a yi tafiya gaba ɗaya. Diskurin ma ɗaya ne zan yi gaba ɗaya mu duka santalar ba irin na da ba kowa yi nashi ɗaya ne zan yi.
Shi kuwa gwamnan jihar Damagaram Lawali Madugu da ya jagoranci bikin wanda kuma aka gabatarwa da waɗannan matsaloli ya ɗaukarwa ma'aikatan alƙawarin duba matsalolin da suka gabatar musamman ma matsalar ruwan sha da tafi addabar jama'a da kuma su kansu ma'aikatan.
Matsalar ruwa tana garin Damagaram. Lalle mai sai Kulibali ya yi zancen to abinda za ni ba ku albishiri ne ga halin yanzu komi ya zo daidai zikin wata 'yan watanni ba masu yawa ba za a zo a fara aiki wanda za a yi abinda ake ce ma ganaram de wanda zai bada damar meta kib 10,000 na ruwa wanda muke bukata Allah da ikon shi in kun lura satin gada ya wuce minister na hydraulic wanda ya zo ya ba mu albishirin cewa wannan karamci da ya yi muna za a zuwa a cikin wannan gurbi.
An gajiya an gabana Barma Usaini Ahmadu Chombe wanda ya riki kungiyoyin ma'aikatu a shekarun baya wanda kuma aka karrama a wannan biki kiraye ga ma'aikatan da su yi kokari su hada kansu.
Da sindikal ɗaya ce central ke yanzu kuma central ta kai 10 yanayi ya kamata su gama kai mun roke su su gama kai su tambayi 'yancin su da kwanci hankali da neman a zamana lafiya sai kaga an same shi.
Ga kuma abin da wasu da suka halarci bikin ke cewa
metra bu komi critical ba a ciya ma farin ciki abin ya huce farin ciki tunda an kwambi ba yi ta ba kuma gashi yau kin ga wannan guri insha Allah da kwai yaran mu wanda a yanzu sai wannan gamin suka taba ganinta.
Haji Yasuwa ba Abdul Karim farin ciki na guda ne tibiyoyin kungiyoyi ba gaba ɗayan su san gama anan mun haɗi duka a wuri guda kuma ga manya cikin haɗin kai.
Sunana Mansur Musa, muna ma magabata godiya vraiment a yanda suka yi tsaye akan wannan sallah vraiment alhamdulillah.
Tamar Abari, murya Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar Abari. To a Najeriya rahotanni na bayyana cewa tsohon kwamishinan hukumar zabe ta INEC a jihar Adamawa wanda ya bayyana sakamakon farko na zaben gwamnan jihar da hukumar zaben kasa ta yi watsi da shi wato barista Hudu Yunusa Ari ya yanke shawarar miƙa kansa ga jami'an tsaro bayan da aka shiga farautar sa tare da zimmar hukunta shi bisa tuhumar ayyana sakamakon zabe na gwamnan jihar ba bisa ka'ida ba. Gabanin wannan wakilin mu Lado Salisu Garba ya tattauna da shi kan wannan dambarwa.
Yawa to ranka dai barka da warhaka.
Barka Mallam Lado.
Yawa to ranka dai barista na ainihin Hudu Yunusa Ari wanda ya zamanto ma dauka tsohon commissioner zabe a jihar Adamawa. Abubuwa sun faru a nan jihar. Shin yaya abubuwan ne suka faru ne? Menene ya faru har aka yi irin waɗannan abubuwa duba da cewa ana zaune kawai aka ji ka karfe 8 haka da saura ka je ka sanar da cewa ga wadda ta ci zaɓe kuma akwai sauran ƙananan hukumomi goma wadda ba ida kawo su ba. Ba mu labari mana ya aka yi haka ya faru.
To dukkan san abin da ya faru an zo an fara ana zaɓe sai aka sai wayansu komishiyoyin suka zo sai suka je sai dai na dakata a gefe na dakata za su cigaba da aiki. To nace to ko wani ni kam ko akwai wani laifi ne da aka yi suka ce ba laifi. Da aka ce ba laifi sai ce to tunda yake ba laifi mun gashi mun je mun kewaye wajen zaɓen nan su wani komishiyoyin na guda biyu. An je an gama muka dawo a wa'annan suna da mutane wanda su zo su zaɓe. Aka ce za su zo sun zo da mutane wanda su za su tattalo zaɓe. To sun ce masu ai ni ne na ja da mun gama shiri. Mun gama shirin da wa'annan mutane za su zo su yi aiki.
Wato barista da farko ka ce sai wasu suka zo suka ce su ne za su ci gaba da aikin zaɓe kamar su waye kuma daga ina suka fito.
Na ce maka komishinoni guda biyu da suka zo daga Abuja. Suka ce su za su taɓa za su shiga su ne za su yi aikin wannan zaɓe. To shikenan tunda mun rige mun kwana da kwanaki mun gama shirin mu aiki. To shine sai na ce a'a to ai haka din sai suka ce sai in koma gefe su yi zaɓe nasa to in ai na yi laifi ne sai a gaya mu sai a gaya mu saboda me ya faru. To muna nan dai ana ci gaba da shirin yin zaɓe sai muka samu takarda daga shi kwamishina a police da yake akwai sha'anin tsaro wanda bai kamata a kai kayayyakin nan ranar juma'a ba bane sai ranar asaba.
Wannan kafin a fara
eh kafin a fara ba
eh
saboda sha'anin tsaro sai nake to haka ne. Kuma shi sai wuta mai takarda aka wuce takarda muka karɓi takarda ma karanta su ma sai karanta. To ana nan sai aka lokacin muka dawo an zo wajen kuriya an zo za a fara tare sabon sakamakon zaɓe. To mun zanna to shi ne suka ce ki zai koma sai ya yi abin nan aka na samu aka yi mitin ba da ni ba.
To masu rare ba iyakar tattaunawar kenan ba sai dai a kasance tare da mu a shirinmu na gaba domin jin ƙarin bayani. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman inda wakilin Musa ni Sha'abu Malumfashi ya muna tsokaci kan bukatun da ke gaban Najeriya bayan kammala babban zaben shekara ta 2023.
A Najeriya bayan da hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta kammala aikinta gwamnatin tarayya tare da na jihohi sun da kofa ka'in da na'in wajen shirye-shiryen rantsar da shugaban ƙasa da mataimakinsa gwamnoni da nasa mataimakan gefe guda kuma ƙwararru suna ta ƙoƙarin lalubo hanyoyin da za a magance matsalolin da suka hana ruwa gudu a cikin ƙasar don kowa ya amfana. Hakan ya sanya ne tantabe Aminu Ibrahim ƙwararren masanin tattalin arziki don jin ina za mu samu mafita.
Na farko dai maganar tattalin arziki na Najeriya abubuwan ya taɓarɓare fiye da yadda ake zato. In ka duba report na kwanan nan wanda Bankin Duniya ta fitar ta nuna cewar a duk naira 100 da zai shigo cikin gwamnati wanda gwamnati za ta samu a matsayin kuɗin shiga kusan naira 96 yana zuwa ne a gurin biyan bashi. Saboda bashin da Najeriya ta ci yanzu a dan wannan lokaci, an yi kiyasi bashin kasashen waje kawai yana kamar naira triliyan 47. In ka hada wannan da bashin da yake cikin gida na 'yan kwangila da sauran basussukan da ake bi, gwamnatin tarayya ya zarta naira triliyan 70 abin da ake bin Najeriya ke. Na farko kenan. Na biyu kuma maganan bunƙasan tattalin arziki ba zai yiwu ba wurin da ba zaman lafiya. Saboda duk ƙasashen duniya suna dogaro ne da abin da yake shigo masu daga wasu ƙasashe, mutane suke kawo kuɗaɗensu, abin da ake ce ma direct foreign investment a Turanci, saka jari daga wasu ƙasashe. To ba wanda zai ɗauko kuɗinsa ya kawo wurin da ba zaman lafiya. Samun ma ya fitar da uwar kuɗinsa ballanta na riba. Kwanan nan in ka duba an samu matsala tsakanin airlines na duniya da gwamnatin tarayya. Jiragen sama na ƙasashen duniya suka ce to su za su daina zuwa Najeriya saboda kuɗaɗensu da aka biya su a naira a nan ba su iya fitar da shi su koma da shi ƙasashensu. Sai da aka yi ta shige da fice kafin a samu a daidaita wannan al'amurori. So wayannan abubuwan biyu, na farko rashin zaman lafiya, yanzu bashi ya yi ma Najeriya katutu. Na uku kuma wanda ake fuskanta shi ne zai ƙara rugusa al'amurorin tattalin arzikin Najeriya kusan gabaki ɗaya. Saboda yanzu wannan gwamnatin da za ta shigo, tun farko shi shugaban da aka zaɓa ya faɗa cewa zai janye tallafi da ake bayarwa ta ɓangaren man fetur. To in gwamnati ta janye wannan tallafin da take badawa, dama ya lafiyar kura, ballantana kuma mun shiga wannan hali. Domin in gwamnati ta janye tallafi, ana hasashen kowane lita na mai fetur zai kama daga naira 700 ne zuwa naira 750. Kuma already tuni sun riga sun yanke hukuncin za su janye wannan tallafi. Har sun je sun karɓo bashi daga bankin duniya na dala miliyan 800 wanda za a yi amfani da shi a tallafa ma ma'aikatan gwamnati. Tuni yanzu daga wannan watan ana tunani ma'aikatan gwamnati za su samu ƙarin kashi 40 a albashinsu. Ma'aikatan gwamnati mutum nawa ne? Daga federal government da jihohi da gwamnatin jihohi da na ƙananan hukumomi, duka in ka tattara su ƙasan gabaki ɗaya sun kai mutum miliyan 20 ne. To muna da sama da mutum miliyan 200 a ƙasan nan. To su sauran waɗannan miliyan 180 su kuma wani tallafi gwamnati za ta ba su? Kuma waɗannan mutane su kike ke aiki su, gwamnati take samun haraji da sauransu? To an karya su, ya za a yi a ci gaba? Na huɗu kuma, barna da ake yi a gudanar da gwamnati, dole fa sai gwamnatin da za ta shigo in nan lalle a dubi wannan matsaloli. Zan baka misali. Yanzu in ka duba gwamnoni, ka duba ka tsaya kawai a gefen hanya in gwamna zai tafiya, za ka ga a cikin tawagarsa ba za ka gaza motoci 15 ba, mafi karanci motoci 15. Akwai na 'yan sanda guda uku suna gaba, 'yan sanda da security guda uku suna baya, ga motan 'yan jarida, ga motan ambulance, ga motan SSS, ga na protocol da sauransu. In zai kwana za a ba wa 'yan nan alamar shi, kuma kowa sai an cire mishi kudinsa kafin a tafi.
To yanzu ina mafita tukunna?
To mafita na farko, dole a rage kuɗaɗe yadda ake gudanar da gwamnati. Dole gwamnati ta samo mafita yadda za a farfaɗo da masana'o'inmu. Maganar noma da ake yi shi kanshi dole ne fa da gaske za a fuskance shi. Saboda yanzu mutum ba zai je gona, ina da gona shekara ta uku ba iya zuwa ba. Saboda shi mai ango ya ce karka rika zuwa gonan nan, to dole na hakura da noma.
Saboda
rashin tsaro, kana iya zuwa a ɗauke ka. To abin da za ka noma sai an yi ciko kafin a karɓo ka. To dole gwamnati ta duba matsalar tsaro in nan da gaske. Dole gwamnati ta farfaɗo da masana'antunmu. Na uku kuma maganar noma nan, dole gwamnati ta fito a samu mafita da gaske. Na huɗu kuma, dole gwamnati ta rage kuɗaɗen da ake gudanar da gwamnati ita kanta. Sannan na biyar muhimmi shi ne dole a ba mutane ilimi. Don yawancin irin matsalar rashin tsaro in nan, akwai talaucin kuma akwai rashin ilimi. Wannan abubuwa guda biyar shi ne gwamnati in dai aka yi ana tunanin insha Allah za a iya samun sauƙi.
Aminu Ibrahim, masanin tattalin arziki.
Kamar yadda bayani ya gabata, shin ta yaya za a bi a yi gyara a harkar siyasar ƙasar nan ta Najeriya? Hakan ya sanya na tuntuɓi Dr. El Haru, ƙwararren masanin kimiyyar siyasa.
To gyara yana daga tsara jam'iyyar siyasa ne, yadda aka tsara jam'iyyar da yadda ake ɗaukan jami'an jam'iyyu. Yadda ake tsara jam'iyyar siyasa, ana tsara su ne bisa son rai, bisa son zuciya, ba a kan kishin ƙasa ba da kuma kishin jama'a. Yana ɗaya daga cikin ayyukan jam'iyyar siyasa ta shirya tarurrukan waya da kan jama'a akan matsaloli daban-daban da ke fuskantar jama'a da ƙasa baki ɗaya. Ba wata jam'iyyar siyasa a Najeriya da take wannan aikin. A ce yau ga jam'iyyar siyasa ta shirya taro akan matsalan kasafin kuɗi, ko akan matsalan tsaro, ko akan matsalan satin kuɗin da ake, ta kira membobinta, ta kira 'yan ƙasa a yi taro a wayar da kan jama'a, a kira 'yan jaridu a sanar ma duniya. Sai an zo an fara wannan taron tukuna, kuma ba za a iya yin haka ba sai an samu waɗanda suka san me matsalan ƙasan, ya za a tsikari matsalan ƙasan. Bilhassali ma idan wani ya zo suka fahimci ya san abin da yake yi, ta hanyar baƙaƙen maganganu za a rika saƙa mashi a kore shi. Na je tarurruka daban-daban, da zaran na fara kawo bayanai sai a ce ai siyasa ba na ɗan boko ba ne, sai mun fahimci wannan matsalan tukuna, sannan mu gano ya za mu fuskanci matsalan ƙasan. Masana dabarun raya ƙasashe sun ce gwamnati ko shugabanni ba za su iya fitar da wata hanya da za su tunkari matsalan ƙasa ba, sai sun kirawo jama'ar da abin ya shafa, an zauna da su, an tattauna cewa to me matsalolin ku, su faɗa matsalolin, sai shugabanni su ce to ga hanyoyin da muke so mu yi wawari. Ba zance ne wani ya zauna a fadar mulki ba ya ce zai muku kwalta ko kuma zai muku daf, daga ƙarshe ya zama wuri, ya zama ƙarya, ya zama damfara. Kai shugaban ƙaramin hukuma wata matsala ne ta kai ma gwamnati, a kira mutum Abuja, kai da ka je Abuja ka wuce mu, wata matsala ta kai, wata matsala gwamnati ta tunkaro ta ce za ta warware mana, ka ba mu labari, mu kuma ga matsalolin mu. To idan aka samu wannan dandamin, to ta haka za mu fahimci juna, mu gano matsalolin mu, mu tsara hanyar da za mu warware. Yanzu ka ga wani rudu da aka shirya, wai constituency allowance, a ba ɗan majalisa maƙudan kuɗi ya je ya haɗa baki da 'yan kwangida a wasa shi kuɗin, a bar mutane suna fama da wutar lantarki, fama da ruwan sha, da 'yan bindiga, a tarwatsa jama'a. In ba mun zauna mun yi wannan dandalin batu, haka za mu ta yi ta koma ba.
To amma za ka ga cewa 'yan siyasa sun fito da kuɗi sun kashe, su kuma mutane suna da wannan al'amari nasu, ai ba zan ba da ƙuri'ata ba sai an yi min abu kaza da abu kaza. Shin ya za a yi a magance wannan?
A samu masana, a samu limami, a samu fada, za su zama fitila ga jama'ansu, za su nuna musu cewa ga matsaloli da yadda ake, ba zance a baka taliya ba ne ko a baki a tamfa. Sai an wayar da kan jama'a sun gano abubuwa. To in ba an yi haka ba, to ba inda za mu.
Iyayen kasafa kamar su sarakuna,
don a ƙirƙiri jama'a, ai aka tsara aka ce shi sarki uban al'umma ne, saboda haka bai ciki ne shugabanci, ai inda aka samu matsala kenan.
Babu shakka wayar da kan jama'a shine hanya ɗaya tilo bisa turbar jam'iyyun siyasa su tara magoya bayansu da kuma al'ummar ƙasa don tattauna abubuwa kamar yadda ƙasashen da suka ci gaba a duniya suke yi da waɗanda suke wakiltar su a majalisun ƙasa da na jihohi. Sashen malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Tumadalla a gaida Bakatsini. Lokaci ya yi kuma da za mu kawo muku labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF na cikin damuwa kan rashin samun shahararren matashin dan kwallon kafar Chelsea, Kane Chukwumeka, wanda ke shirin miƙa kansa ga kasar Austria, wato kasar haihuwarsa. Najeriya ta yi farautar samun ɗan wasan ɗan asalin ƙabilar Ibo da iyayensa 'yan Najeriya suka haife shi a Austria. Kana daga bisani aka koma da shi a Ingila inda ya girma. To sai dai duk da sha'awar da Najeriya ta nuna kan matashin ɗan wasan mai shekaru 19, rahotanni sun bayyana cewa ya fi son buga ƙwallo wa ƙasar Ingila ko Austria a maimakon ƙasar iyayensa ta Najeriya. Tsawon shekaru kenan da Najeriya take ta rasa samun zaratan 'yan wasa da ke da alaƙa da ita, sakamakon wasu matsaloli da suka dabaibaye hukumomi da kuma ɓangaren na ƙwallon ƙafa a ƙasar. A lokacin tsohon shugaban hukumar ta NFF Amadou Penick ya yi ta ƙoƙarin shawo kan ɗan wasan Arsenal Bukayo Saka da na Chelsea Fikayo Tomori domin su buga wa ƙasar tasu ta asali wasa, to amma duk suka yi fatali da buƙatar tashi. A ɗaya ɓangaren kuma, ƙungiyar ƙwallon ƙafar PSG ta ƙasar Faransa ta soma farautar wasu 'yan wasan kungiyar Super Eagles ta Najeriya da ke kasashen Turai. Na baya bayan nan dai shine dan wasan gaba Florent Balogun na kungiyar Arsenal, yanzu haka yake zama aro a kungiyar Rams. Tun da farko an ruwaito cewa kungiyar ta PSG ta zuba komar farautar shahararren dan wasan gaba na kungiyar Napoli Victor Osimhen, inda ta shiga layin fafutukar samun sa tare da wasu kungiyoyi kamar Chelsea da Bayern Munich da Manchester United. Kungiyar kwallon ta PSG dai ta dade tana daukar matakai da tsare-tsaren ganin ta sami lashe gasar zakarun Turai, lamarin da ya sa a can baya ta zuba makudan kudade wajen sayan zaratan yan wasa kamar Lionel Messi da Neymar da kuma Kylian Mbappe. Rahotanni na nuni da cewa yanzu haka kungiyar ta karkata kan samun waɗannan yan wasan biyu da take ganin za su iya taimaka mata sosai a kudurin da take da shi na lashe manyan gasanni. A Ingila kuma mai horar da kungiyar kwallon kafar Roma ta kasar Italia Jose Mourinho ya yi watsi da ta yin da aka yi masa na komawa tsohuwar kungiyarsa ta Chelsea. Rahotanni na bayyana cewa Chelsea da yanzu haka ke faman tatata ba tare da tsayayyen koci na dindindin ba. Ta soma tunanin tunkarar Mourinho domin soma tattauna yiwuwar komawarsa a can. To sai dai kuma an ruwaito cewa Mourinho ya bayyana zaɓin ci gaba da zamansa a Roma maimakon komawa tsohuwar kungiyar tashi ta Chelsea. Chelsea din a ƙarƙashin sabon mamallakinta Todd Boehly tana neman tsayayyen kocin da zai maye gurbin Frank Lampard, wanda ke aikin riƙon ƙwarya tun bayan da aka sallami Graham Potter. Wasu rahotanni kuma na cewa yanzu haka kungiyar na ƙoƙarin cimma matsaya da tsohon kocin PSG da Tottenham Mauricio Pochettino domin komawarsa a Chelsea din. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To a takaice, bangarorin da ke fada a Sudan sun saurari matsin lambar da kasashe suka yi masu, inda a jiya Lahadi suka ce yarjejeniyar tsagaita wuta da wa'adinta zai kare da tsakar dare za a tsawaita ta da sa'o'i 72. Dama an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta, amma bangarorin biyu da ke fada suka yi watsi da ita. Yarjejeniyar ta buƙaci bangarorin su ba mutane damar fita daga yankin da ake fadan lafiya, kuma su bude hanyar da kasar za ta iya samun agajin jin kai, amma aka ci gaba da fadan. Kowane bangare dai ya zargi ɗayan da laifin saba yarjejeniyar. Rasha ta harba makamai masu linzami guda 18 a babban birnin Ukraine da safiyar yau Litinin. Ukraine ta ce ta daƙile 15 daga cikin su. Rahotannin farko da aka samu daga Kiev sun nuna cewa ba a samu asarar rayuka ba, a cewar kamfanin dillancin labaran AP. Haka kuma a cikin dare, Rasha ta kai harin makami mai linzami a kan birnin Pavlohar da ke gabashin Ukraine. Kamfanin dillancin labaran AP ya ba da rahoton cewa an harba makamai masu linzami guda 7 a kan birnin, amma an kakkaɓo wasu daga cikinsu. Shi kuma kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce mutane 34 ciki har da yara 5 suka jikkata sakamakon harin ta sama. A yau Litinin, sojojin Isra'ila suka harba wani matashi ba Falasdini a wani hari da suka kai a yamma da kogin Jordan da aka mamaye, a cewar ma'aikatan lafiya ta Falasdinu. Wannan na daga cikin tashe-tashen hankulan da suka addabi yankin Tambara. Nan take dai babu wani bayani daga rundunar sojan Isra'ila wacce ke kai hare-hare cikin dare a garuruwan da ke yamma da kogin Jordan.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin nan Maryam, muna marhabin da sabuwar ma'aikaciyar sashen Hausa Hauwa Sharif wacce ta shigo yau daga Najeriya. Muna kuma fatan Allah ya yi jagora. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham wadda ta wato hada sautin ta kuma bada umarni, sai injiniyan mu ta yanzu Zainab Abdulrahman. Ni Murtala Faruk Sanyinna nake muku fata alkhairi, ma'assalam.